بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka musulmi yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya cikakka ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda a cikin ikon shi daga darawar shi muka samu damar halarta wannan wuri mai tara albarka a cikin wannan wata mai albarka domin ci gaba da tafsirin muna alqur'ani mai girma a yau muna maricen 8 ga watan ramadan 8 ne ko Hijira tana 1445 wanda kuma shine daidai da 18 ga watan 3 watan Mars miladiya ta Annabi Isa alayhi salam tana shekara ta 2024 kuma idan ba manta ba a shiya mun kwana a cikin tafsirin aya ta 59 a cikin suratul Nisa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
Je mun fassara wannan ayar baki ɗayan ta kuma zamu sake maimaitawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya kuwa anda suka yi imani ati'u Allah wa ati'u Rasul. Ku yi ma Allah da sannan kuma ku yi ma manzan Allah shi ma da. Wa ulil amri minkum haka kuma da ma'abuta umarni a cikin fa in tanaza'tu fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul idan kun jayayya a cikin wani abu to ku maida shi zuwa ga Allah da manzon shi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in ne har kun kasance kun yi imani tabbas da Allah da ranar tashin kiyama zalika khairu wannan shine mahi alheri gare ku kuma da alamar zuwa ga Allah wa ahsanu ta'wila kuma shi yahi zama kyawun makoma kamar yadda Usman bai suka fasara ina wa ahsanu ma'ana jiya mun fassara ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul sannan mun kawo bayani mun koro bayani bisa kan wa ulil amri minkum da ma'abuta umarni a cikin har muka ce an samu wasu daga cikin sahabbai wanda suka dauki cewa ulil amri nan yana nihin malamai wasu kuma suka ce yana nihin shugabanni ala ayi halin duka wa'annan guda biyu yana dauka su muka ce kuma al'ada ce ta Allah subhanahu wa ta'ala zano haƙƙin masu haƙƙi a cikin alqur'ani mai girma duk lokacin da ya ga haƙƙin shi to sai ya ga haƙƙin wa'anda suke da haƙƙi akan mu kuma dan saboda girmamawa ga wa'annan masu haƙƙin kaga wasu wurare Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana kaga Allah ya ce ya riga yanki hukunci kar ku bauta ma kowa sai da shi yan sai kawo uwaye bayan hakin shi sai ce wa bil walidayni ihsana su kuma uwaye game da su a kyautata musu kaga nan siyaki ne na wa'anda ya kamata a ce ka kyautata ma wa'anda zai kamata a ce ka san hakin su to wajen kuma biyayya kuma kana gani dai har yau da Allah ya kawo haƙƙin shi sai kawo haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ati'u Allah wa ati'u Rasul sai yace wa ulil amri minkum nan abinda yasa aka kawo ulil amri minkum dan saboda ana bayani ne bisa kan kafa daula ta musulunci sabuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ita kuma ƙasa idan har ya kasance babu biyayya a cikin ta to ba ta zama cikakken ƙasa dole indai ana son ƙasa ta kasance ta kere kowanne ƙasashe na duniya sai da doka da oda da doka da biyar dokar sai ƴan ƙasa sun kasance suna biyar dokar yadda ya kamata shi kun ba yiwa a bi doka in babu biyayya. To saboda haka addinin musulunci yake dora mutane akan biyayya a cikin komi. Kaga wajen sallah sai da aka sanya liman gaba, wasu masallacin har dan daki ake mishi gana kana kallon shi gaba yake, sai ya kabbara sannan ka kabbara. In ka kabbara ka hanyar kabbara ba ka da sallah. Haka so biyar ake yin wannan abu, sai ya ruku'i kai ruku'i, sai ya sujuda kai sujuda. Dan dai akwai maka biyayya, dole ga mutun nan baki dan uwanka gabanka ka san inda aka yi shi ma, amma kana mishi biyayya a cikin ibada. In kuma ka ki mishi biyayya ba ka da sallah. Kaga kenan menene nan, ana nuna maka tsari ne a cikin rayuwa. Ba yiwa a yi rayuwa babu biyayya, babu na gaba. To har cikin ibada ne ba sallah ce ake yi ma Allah, amma sai da Allah ya yarda aka zo aka yi ta cikin jami'a abu wani ai koyi da shi. Kaga haɗin kai yana da girma wajen Allah, ko yana da girma, yana da girma. Shi yasa yake cewa wala tanazaw fatafshalu wa tazhaba rihukum. Ka ku yi jayayya, in kuka yi jayayya tsakanin junanku to rugujewa za ku yi, sannan ba ku da haiba a cikin al'umma. Dukkan ƙasar da ke da jayayya a cikinta to babu yadda za a yi ta haiba ga wata ƙasa, babu yadda za a yi ta haiba ga kahirai, babu yadda za a yi ta haiba ga dukkan ƙasashen duniya. Ba a ganin darajarta, ba a ganin mutuncinta, saboda an tabbatar da cewa idan aka soki wa'annan shugabannin a samu wani wanda zai taimaka a cikin wannan. Shi yasa kahirai suka dage akan mulki na demokaradiyya, saboda ciki suke samu irin wannan rabon kan a samu parti 300 cikin ƙasa guda, kowa wani shugaban ƙasa yake son ya zama, kowa so yake a ce shi shine gaba. Ya za a yi hankalin ku haka. Abinda ka tabbatar da cewa wani ba zai yi shi ba, kai ka iya shi, ko don ka ba wani haushi. Ko cikin anguwa guda ya kasance a kofar tuka da yawa cikin ta, sai kaga wani na yin wani abu da ya ba wani haushi, to dama su abinda su turan kawai suke so kenan. Idan kana son ka hallaka mutane, to ka aza su bisa kan hanya biyu. Hanya ta farko shine ka ba su yancin su komi, shi ne abinda tura suke kira, a ba kowa yancin shi. Mace a ba ta yancin ta, yaro a ba shi yancin shi, kaza a ba shi, kai kowa a ba ta, a koya a ba ta yancin ta. Mata an ba su yancin su, suna nan suna jayaya da mutu wajen aiki a cikin gidaje a cikin dukkan komi. Ka yi magana mata ta cewa haka nan mata, kuma ka yi haƙuri. Amma da yana yiwuwa haka nan ba yiwuwa. Ka yi magana yaro ce kawai shi haƙƙin shi yake so a ba shi kawai, haya kai ka ƙara. Ya za a yi rayuwa haka? Kaga ba ta yi wa haka. Mutum yana da ƴancin ya kahirce, ya bar ma addini, ya bar ma sallah, ya ce sai son durwa, ƴancin shi ne. Kage mutum yana da ƴancin ya taka dukkan dokokinku na al'adunku masu kyau, ya ɗora yin abin da ya ga dama. Saboda me? Saboda yana da ƴanci. Hanya ta biyu wanda in ka aza mutane bisa kanta ba su iya dawowa, sun tafi kenan, kuma sai da kai da su, ka nuna masa cewa kowa na iya zama shugaban ƙasa, kowa na iya samun iko. Idan ya kasance kowa na iya samun iko, to kowa kawai ya nemi ikon nan. In ku aka ce kowa ya nemi iko, to hasada da baƙin ciki da kashe-kashe da dabanci da dukkan wani abu wanda zai taimaka maka bisa kan kaiwa ga wannan ikon, ko ya halitta ko bai halitta ba, sai ka aikata shi. Bokaye sai sun ci kasuwa, ƴan daba sai sun ci kasuwa, ƴan ta'adda sai sun ci kasuwa, wani azzalumin ɗan kasuwa shi ba sai ya ci kasuwa. Dukkan wani mutum wanda ke aikata wani abu wanda ke ba daidai ba, to sai ya ci kasuwanshi, saboda yana da wa'anda za su iya kare shi. To shi ke sa kake ganin wa'annan turayen da sun ga an ce wannan ƙasa IV mulki, duk inda hankalinsa yake tashi yake, sai an dawo bisa kan turba ta demokaradiyya, turbar su wadda za su iya yin abin da sai ga dama. Saboda lokacin da ake cikin zamani wanda yake na siyasa, yadda ga kuna yin abin da ko ga dama, su ba ka suke abin da suka dama, su ɗora cin karansa babu babbaka. da hurjin musa ga waɗannan mutanen da suke mulki da nuna masa cewa idan baka yi ba za mu umar da kawayen watsa labaran mu tona maka asiri dole yabi to saboda ka waɗannan abubuwan idan ka kalle su za ka gani cewa su ne turawa na mulkin mallaka saka mallaki duniya da su ba wai afirka kaɗai ba duka duniya ce aka mallaka da wannan ba mu ne kaɗai ba saboda an tabbatar da cewa tsarin da addinin musulunci ya kawo na cewa shugaba sai ya mutu bisa kan mulki ko kuma ya yarda sun tabbatar da cewa wannan tsarin shi ne yasa Saudiya ta kai inda ta kai da sauran ƙasashen Laraba duka baki ɗaya sarauta ce ake ka haɗa su da mu yanzu kai yanzu ka yarda a ce ka yi Saudiya ka yarda kai ka yarda ƙasar ku a ce ta yi Saudiya ka yarda a ce ƙasar ku ta yi Kuwait to billahi allazi la ilaha illa huwa wajen turawa Niger ta yi Kuwait ta yi Saudiya me yasa saboda mu an taɓa ma zaɓe makwabcinka ma ta zama kwansayi su kuma can ba a taɓa yi to kaga irin wannan abin da suke samu mai ta tahiya haka nan muna yin irin wancan mulkin su suna kafta suna ɗiba abin da suke so haka suke so to saboda haka dukkan wa'annan abubuwan su ne addinin musulunci kullum ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke nuna mu cewa kan mu rarrabu idan muka rarrabu akwai matsala su kuma rarrabuwar suke so ko da tsarin aka yi na sai an yi parti kadiba amurka yadda ta kasance parti biyu ne duk haɗinta girman ƙasar amurka ya kai niyyar so tara adadin mutanen amurka ya kai mutum miliyan 300 amma baki ɗaya mutum miliyan 300 ɗin nan parti biyu ne zaki kaza ka yi ko dai ka yi wancan ko kuma ka yi wancan me yasa ba su raba kansu ba su kai parti 13 ba me yasa ba su yi ba dabbobi suka ɗauke mu shi yasa ba su ɗauke mu bakin komi ba me yasa su ba su yi irin abin da suke cewa gumi me yasa baka taɓa tsaya ka aje hankalinka ka ga cewa hatta da system ɗin da suke unhwani da shi na zaben ma ba irin naka ba ne ba zai taɓa ba da dama ta rabuwar kai ba me yasa ba za ka iya fahimta cewa ba su ba 'yan ƙasa ke zaɓar shugabannin ƙasarsu ba zaɓen ɗan ƙasa bai da unhwani amurka akwai wa'anda su ne suke zaɓar shugaban ƙasa irin tsarin da umar bin khattab ya fara kawo shi a cikin tsarin addinin musulunci na zaɓar shugaban ƙasa umar bin khattab ya fara kawo shi da irin yadda aka zaɓi usman bin affan haka ake zaɓar shugaban ƙasa amurka kuma su ƙasashen na amurka sun samu wannan ne bayan sun yi bincike a cikin constitution na ƙasashe na duniya duka baki ne suka samu a cikin tsarin musulunci akwai irin wannan system ɗin suka ɗauko shi na cewa a samu wasu mutane wanda suke masu hankali su za su zaɓa shugaban ƙasa adadin su umma ce mutum 500 ne ko da 20 ne ko da 70 na mutum mutum 500 ne da 70 cikin mutum miliyan 300 na ake hidda su su ne suke zaɓar na gaskiya kuma kaka ce sanatoci ne ba sanatoci ba ne ba dubte ba ne su zaman kansu suke wa'annan mutane duk irin yadda shugaba ya yi wa 'yan ƙasa suka zaɓe shi in dai har wa'annan mutanen ba su zaɓe shi bai samu majority da ma'aikin manzari su ne ahlul halli wal aqd wa'anda Umar bin Khattab ya fara sanya a tsarin musulunci kuma su kan kansu idan aka zo aka ce wannan jihar mutum bakwai ke gare ta wa'annan bayan muta in aka samu mutum biyar suka zaɓi alarama mutum biyu suka zaɓe ni to wa'an gabiɗin da suka zaɓe ni koma za su ce to shi kenan mun koma bayan ku tunda kun himiya mun zaɓi alarama kawai kenan ra'ayinmu ba ra'ayi ba ne mun koma bayan ku di ba ka gani suke da irin wannan tunanin da wannan ra'ayi mu haka muke yi mu ina suka samu irin wannan abu ina ne suka samu irin wannan tsarin gare mu ne suka same shi to haka za a yi wa'annan mutanen idan aka ce sun zaɓa alarma amma 'yan ƙasa sun zaɓe ni ko na yi shi da ƙuri'a miliyan 5 aikin banza ne wa'anda suka zaɓe shi su ne suka ci zaɓe ƙuri'a ɗan ƙasa ina take unhwani a amurka sai lokacin da ya kasance wa'anda suka zabe ni cikin wa'annan mayyamayen lantizawan da ni da shi sun zo kankanka in misali 600 ne 300 sun zabe shi 300 sun zabe ni kina yanzu ya za a araba tsakanin ku sai a ce to a koma adiba qur'a da ƴan ƙasa suka shefa da karuwa da dan daudu da liman da pasto da wane ne da wane ya san shefa qur'a ko to sai a tattaro adiba a gani to su wane ne suka abun in aka samu cewa na sace shi wajen ƴan ƙasa to a wannan lokacin za a amfani da ita shi yasa zaben Donald Trump lokacin da aka yi shi da wannan matar wannan mata aka zaba ƴan ƙasa ita suka zaba Hillary Clinton ita suka zaba ta tsere mishi da kusan ƙura'a miliyan guda amma da yake su wa'annan da tijar sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lam yuflih qaumun wallahu amaruhum imra'a ku sun san da hakan kuma su a tunaninsu yadda ƙasa su take ba yiwuwa a ce an miƙa ma mace shugabancin ta ƙarshe su suka yanke hukuncin ba za su zaɓi wannan mata kuma haka ake wannan mace dole ta faɗi alhali kuma in ka zo wajen adadin ƙuri'u ko yanzu ka shiga za ka ga adadin ƙuri'unta sun yi yawa to duka wa'annan abubuwan idan ka lura za ka ganin cewa idan dai har kana karanta siyasar duniya kuma kana bibiyar ta za ka ganin cewa kawai mu an ɗauke mu wani huhun mahuni kawai a ce maka zo ka yi kaza ka zo ka yi tai ka yi ta gaba har da babanka saboda siyasa yanzu nan wani yana nan ina ba shi haushi dalili ne za a zo a nan yi wannan maganganun siyasa gadan annabawa ce malamai su kuma magara annabawa ne kiran dole annabawa su yi magana kusa kanta mu kuma dole mu rawaito abinda suka ce to saboda haka mu sani da cewa wa'annan mutanen duk abinda suke ba mu to sai sun tabbatar da cewa ba na ƙwarai bane ba shine suke ɗauka suna ba ya kamata mu sa hankalin mu sa lura mutum ka same shi yana faɗa da shi da baban shi saboda ɗan takara mutane nan gaba suke saboda siyasa makwabci zai ce shi dai in dai har ya mutu in ɗan farti ka zama shi sallah shi bayani ba nawa aka yi alhali kana riƙe da alƙur'ani kana sauraron wa'azi ana cewa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum wa la tanaza'u kar ku yi jayayya ta yanke kuna siyasa sai ku yi jayayya in dai irin tasu ce sai wani ya ɗora ba ka haushi gaban zagaye musulmi da ɗan uwanka haka kawai saboda ideology ba ne bace ba ku ɗora yaƙi tsakanin ku da shi Allah ya ce wala tanaza'u kar ku yi jayayya fatafshalu sai ku rubuce ka ta zaha bare haku ya kasance ba ku da haiba ba mu da haiba yanzu ga tura haiba muke gare mu wa kake ba tsoro ka ga mu yanzu a muke ba tsoro duk musulmi ma ba wai mu kadai ba duk musulmi wa yake ba tsoro abinda ya kawo hakan saboda sun tabbatar da cewa da an yi hurshi wa tsaya zani kai za ka taimaka a kashe dan uwanka ka karanta tarihin yadda farashi ta karabi Niger wajen mulkin mallaka yadda ta kwace mu da ƙarfi ga sarakan mu ka ɗauko tun daga talabere har ka kai ƙarshen difa ya ne aka yi sojojin da aka turo ina ƙara ga muku kullun cewa babu bature ko guda baƙaƙen mutane ne aka ɗauka daga Senegal aka zo Mali aka ƙara ɗauka wasu aka zo Burkina aka ƙara ɗauka wasu da Benin su ne aka yi mulkin mallaka da su a nan mutane bature guda biyar ne cikin mission kawai turan ta suke aina ƴan uwanku baƙaƙe su wannan baƙaƙen ba su taɓa ganin wannan turawa ba menene ya sa wannan ƴan uwan nan baƙaƙe suka dora ya katan ba a wannan lokacin baƙin ciki kawai kaga kawai ka rubuje ƙasar wani da me ake biyan su ai ka iya tambaya ka ce wannan lokacin akwai sifa akwai naira akwai dolar akwai kasa ko akwai su ma ai ba mu san su ba da me ake biyan wa'annan mutanen tun daga Senegal da aka ɗauko su idan kuka zo gari ku ƙone garin ko kuma ku fara shiga a cikin ɗakunan ku sace dukkan abin da ke ga matansa na zinariya da azurfa ku tattara ku ashe sauran kayan da suke da uhani ku ɗauki wasu daga cikin ƴan garin su kasance muku bayi ku aza musu a ba ku bindigar kartoshi to tunda an baka wannan abin shi ke nan za ka ga baƙi na kashe ɗan uwan shi baƙi to haka ne aka yi tun daga talabiri har aka kawo di kuma duk inda aka kai babban abin da ake ga yara cikin abin nan din histoire din troisième za ka ga ana cewa abin da yasa aka ci nasara akan na daya babu hadin kai ka tabbatar da cewa annan mutanen suna gari kaza suna tan suna yaki maimakon ka taimaka ma dan uwanka dake can baka taimaka mashi sai ka tsaya kana jira har kawo gari ka to haka aka yi tun daga talabi suka ta tahowa suna kisa suka ta tahowa suna kisa suka ta tahowa suna kisa har suka kai dinsu na kuma duk sarkin da suka tarra sai sun gama da shi duka haka ne suka suka kawo inda muke yau kuma sannan dukkan mutanen da aka samu suka ce bari su tada kayan baya ga wannan turawa duka idan ka kalli histoire na naturalism duka baki dai za ka ga ana ce maka duka ƴan uwan sarakan da suka yi wannan abin su ne suka taimaka kuma aka karya su alfa sai malami ne yana dimbin dalibi biyan lanwa ya kai mashi karo ya ga cewa kai wannan mutanen kawai ya kamata wajibi ma ne a yi jihadi fi sabilillah da suka yi karin bata da sojojin kwaron shi ya samu nasara karin farko amma karshen al'amari wasu aka samu cikin ƴan uwan shi suka kai suka hada baki da su da turawa aka karya shi to haka zaka dauko tun daga talabiri duk wani wanda ta tashi tsaye yace ya yake su to ƴan uwan shi ake samu wanda za su yi wannan ƴan uwan shi za ake samu wa'an duk abin da kaga mutane suna yi yanzu kake tsamanin cewa can da ba a yi shi ba aikin kakanninsu da uwayen su ne suke aikatawa duk mutumin da ke karanta tarihi abin da ake yi yanzu ba zai taba mamakin shi Amaru dan basa Zandar bancan an kashe Amaru kuran daga shi aka aza yayi kokarin ya tara kayan baya kahin ya tada aka samu wasu mutane suka ji sai gama turaciya to yana shirin muku kaza aka gama da shi tunda bai yi ba kaga ba sai ya kashe shi ko sai suka kwashe shi suka kashe gudun hijira na tilas sai dai shekaru can to haka za ka samu dukkan wani mutumin da ya tashi shi kadai to sai an gama da shi kuma su ake gama da shi ƴan uwan shi bakaki su ne ake umarni da su zo su kuma sannan sai ka sa ranka shi wai menene ake ba su ba abin da ake ba saboda bature bayan da za a yi umarni da kai kuma sannan ya koma kuma ya kasance kuma ya rike ka har abada bai to saboda ka in uwa musulmi wannan shine kiran da Allah ke mun fa in tanaza'tum fi shay'in kaga canta aka yi wala tanaza'u ko fatafshal kaga an gaya mun matsalan rarrabo kai ko to nan ita kuma ga aya sai ta ce fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka yi yayaya a cikin wani abu to menene mahita to shine farduhu ila Allah kuma ya dashi zuwa ga Allah kudi ba a cikin littafin Allah mai Allah ya ce game da wannan abu idan ba ku ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani ba sakamakon wannan abu to sai kun same shi a cikin sunnah annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne cikin suratul shura Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa ma ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah dukkan abin da kuka yi sabani a cikin shi to hukuncin shi yana wajen Allah wannan wurin nan ne aka wuce sanin ɗan ƙalaƙatu a cikin Qur'ani wannan misalin hatta da Bature ya yi umarni da shi a cikin kundayen shi na tsarin mulki da yake a cikin ƙasashe da dokokin da yake in har ka yarda da cewa Al-Qur'ani shari'a Allah ce in ka yarda da alqur'ani ayoyin dokoki ne ke da kuma cikin shi to ayar doka dole sai an samu mai fasara ta ba ayin ayar doka a ce kowa ya fahimce ta yadda take kawai ko yana yiwa ai haka nan a ce to kowa ma in ya duk abin da ka fahimta daidai ne ba yiwa a hankalci haka nan ba yiwa in dai har doka ce to ba yiwa a ce kowa ma ya fahimce ta da yake so tunda dai alqur'ana ayda bil lisanin arabiyyin mubin Allah ya ce ko tunda dan ya ce mabayyani shikenan kawai sai ka dora fasara da kake so ha yanzu ga hujjar gaban mutane kana ai karita to na ga Allah mai littafi kawai shikenan na ce maka bayani na yayi daidai na ce maka dauko mini turbinan bakin kowa yanzu wannan ba bayani bane ba ha amma in kana da hankali sai ka ce mini irin turbin ne ke yi to zai fasara maka kun gane kawai wannan shine tsarin kowace irin doka sai an samu mai fassara ta wanda kuma shine karshe wajen fassara kunga ko kasashe idan aka yi dokoki akwai kotu ta tsarin mulki ta kasa wanda ita ke da haƙƙin fassara doka idan cikin kundin tsarin mulki da aka yi wanda shine ginshikin bayan dukkan wata doka ta kasa in aka yi constitution to sai an mashi cour constitutional wanda wannan wasu alƙalai ne wa'anda suke guda bakwai wanda wa'annan alƙalan duk lokacin da aka yi shakka ko kuma aka yi jayayya wajen fassara wata ayar doka a cikin wannan kundin tsarin mulki ko kuma assembly national ta yi wata shari'a ko kuma ta yi wata doka wanda za ta ke son a sanya ta ta yi aiki a cikin ƙasa to sai an kai musu su diba su gani shin ta saba ma wannan kundin ko kuma ta saba mishi idan suka ce ta saba bature ya ce to shikenan babu wanda ya isa duk duniyar nan ya tarsasa wa'annan mutanen guda bakwai kuma kin yi musu biyayya aka ce cin amanar ƙasa ne ka gani ko kowane ne kai a cikin ƙasa in ka kin musu biyayya ka ci amanar ƙasa shi ne faru sai daga kwanakin baya ana gobe za a tafiya campaign ta zaben shugaban ƙasa shugaban ƙasa ya ce ya tsaida abin nan sai daga baya da hidda wata dattan da mu alhali kun bisa kan kundin tsarin mulkin haka ne aka ce ai wannan rana aka ce ita ce ranar da za a zai yin discourse din cewa a tai ai campaign yanzu yazo ya ce ya dakatar yanzu wannan alƙalan suna su ba kur ne ina gani conseil constitutionnel yake shine hiddo aya doka ce wannan abin da shugaban kasa ya taka kundin tsarin mulkin kasa dan dole ya dawo yace to ya za a yi ka gani tun sai mu dawo bisa kan qur'ani yau shi alqur'ani zai zawa ya zo ya ce ku yi kasar a cikin sallah a ce wannan kasar tunda dai larabci ne wanda yake kowa na iya ganewa kowa ma ya ta fahimce shi da yake so kana ganin ya yi da addini ya kawo war haka kawo inda haka nan ne ake kawo da addini ya kawo war haka nan masallacin in nace muku kowa ya sanyo riga fara wani ya tashi zawa da boyar hori zai zawa wani da shadda gizna premier zai zawa fara wanda dozium wanda kai wani in akwai diesel ma da ita zai zama ko wani da yadi bari zai zama tunda ai riga fara na ce haka ne ko wani da leshi ma fari wani rigar leshi zai sanyo fari wani akwai a tafa fara ita zai sanyo to haka ce kowa ya abin da gara ma to haka ne to amma in ana son a yi kadiran mutane a daidaita su ya ake yi zawa zani da yadi in ce musu to gashi kowa ya yanka ya sau irin wannan sai irin wannan tunda yadi na kaka zo da shadda kai ka taba gani elaf ya ta helakon da shadda a matsayin tini ka taba gani me yasa ba a kun shadda mai kala wannan tinin ba me yasa mai tare ta saboda an yi kadara shi to annabi dan yayi kadara mu ne an kawo shi dan yayi kadara mu ne in ba dan haka ne ba sai a saukar da qur'anin kawai shikenan a ce kai ta hakan aikin ka ya kare amma sai dai shekara 23 ana sauka mishi Qur'ani kun ba a wuce karatun da ake yi na saukar da alqur'ani sahabban suke cewa sai an zo an karanta sai mun yi aiki da wannan abin kuma mun gane shi sannan za a wuce to yanzu in annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba yana daga wa za a samu wannan fasara gare su za a samu to sai sarawaito abu mutane su kashe dare suna bincikan labarai wanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ana tabbatar da gaskiya da ƙarya dake da kai a cikin su ka tashi da ranar saka kace duka wannan abubuwan ƙarya ne duk duniyar nan in ka karanta ilimin tarihi za a ce maka duk duniyar nan babu wata al'umma wadda ta hiddu wata science wadda za ta kura ta ce labari na gaskiya da na ƙarya sai al'ummar musulmi mu ne kadai ke da ilimin mustalah al-hadis wanda shi aikin shi ya tace labarin ƙarya ne da gaskiya sannan dukkan aikin jarida da ake yanzu ai ana kokarin a tace gaskiya ne kafin a gaita ko a tace labari kafin a gaishe ko dan saboda ka ai ƙarya ko to dukkan hanyoyin da suke bi hanyoyin musulmi ne suka aiki da su wajen wannan addinin naka na musulunci ya samu wannan tarihin kuma kai ka zo ka ce ba haka ne to me kake so ya za a maka daidai maimakon ka yi alfahari da al'ummar nan ta musulmi wadda ta kawo ma al'umma ta duniya wani abu wanda ba ta da shi take wahala da shi a kowane lokaci kai yanzu kai ne farko wanda za ka sa sanda ka buge wannan abu to saboda haka alqur'ani ne yake cewa duk lokacin da muka yi jayayya a cikin wani abu mu maida shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan mu diba hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi in yana da rai a tai wajen shi kamar da sahabbai suke yi in ba ya da rai a bincika a shi shin akwai wani hadisi wanda ya ce kaza haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke akwai wani hukunci irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ko babu shine hankali shine tunani saboda ba a shari'a ba mai fassara ta ba yadda za a yi shari'a a ce wai babu wanda zai iya fassara wannan aya ta doka kowa ya fahimci ta yake so kowa ya yi abin da ke dama saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce ku maida shi zuwa ga Allah sannan zuwa ga manzon shi kenan idan manzon yana da rai ku koma zuwa gare shi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai har kun kasance kun imani da Allah da ran tashin kiyama kenan wanda ya yi imani da Allah da ran tashin kiyama shine ke kokarin ya dora tambaya bisa kan mi Allah ya ce bisa kan kaza in ya faru shi da ke wannan abu wanda duk ya yi imani da Allah da ran tashin kiyama shine mai neman Allah da manzon shi lokacin da ya fada cikin matsala shine in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wasu malamai suka ce anan kaman ka ce ma mutum ne in dai har ni baban ka ne to yana son kai kaza kaga ai za kai ko to in dai har kai imani da Allah da ran tashin kiyama to in matsala ta taso koma zuwa ga Allah da manzon shi in ko baka koma ba ha baka yi cikakken imani da Allah munafiki ne kai kawai munafiki ne kawai mu kasashen mu yanzu babu kotu na musulunci babu kotu wannan ta zamani yanzu idan ka ce Najeriya za ka samu akwai kotun musulunci akwai kuma ta zamani to idan aka samu wani aka ce mishi mutai kotun musulunci aka za ya ce bai raba a tai waccan ta abin nan to kaga menene shi ya yi imanin da Allah da ran tashin kiyama kaga bai imani ne to yana daga cikin alama da ke nuna cewa ba mutumin kirki ne kai ba koma zuwa kahirai idan matsala ta taso menene baturewa ne yace menene baturewa ne yace to saboda haka so da yawa in muka lura Allah subhanahu wataala yana hadawa tsakanin imani da Allah da imani da ranar tashin kiyama guda biyu yake kawo lokaci guda rukunan imani ai guda nawa ne guda shida ne ko al-imanu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi ko kaga shidda kenan ko to cikin rukunin guda shidda me yasa ake dauko bi kawai in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir bi kawai aka kawo kun ba nan ba kadai wurare daban-daban Allah na cewa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir malaman tafsiri suka ce saboda imanin ka da ran tashin kiyama shi ke sa maka kal bisa kan wasu abubuwa da kake aikata a cikin duniya wanda ke da cikakken imani da ran tashin kiyama bai aikata wani abu na zabu in dai har imanin nashi ya kai imani to kana zawa zaka aikata wani abu sai ka tana da cewa kana yi mutuwa ko da lokaci in nan mutuna ya za a yi saboda ka san da cewa sai an tashi kuma sai an yi hisabi shi yasa aka ce ara'aita allazi yukazzibu biddin kin kaga wanda ke karaita da ranar sakamako ai mutane da yawa ba su yi imani da ranar tashin kiyama amma ba ka gane ba gabaki ne suka yi imani da shi to sai aka ga Yusufa bari in ga Yusufa ta gaba da aka yi kaga in ango kowa ba irin wannan mutum aka ce fa zalika allazi yad'u al-yatim to wannan shine mai ture maraya daga hake shi nawa ke da kuma su cin haƙin maraya kaga ba sai imani da ran tashin kiyama ba cikakken imani eh kai ki cika ga ko Allah ya samu shi kuma tana yana ma sallah sannan kuma wala yahuddu ala ta'amil miskin bai kuɗe tura akan ciyar da miskini to nawa ke da ku yanzu to imanin ka da ran in dai har ka yi imani da ran tashin kiyama to sai an ga tasirin shi a cikin aikata to shi yasa aka ce Allah subhanahu wa ta'ala ke hada su me yasa aka ce li'an al-iman bil yawm al-akhir min a'zam al-hawafiz allati tadfa'u al-insan lil a'mal as-salih saboda imani da ran tashin kiyama yana ɗaya daga cikin mayyan ababe wanda suke ƙara maka kurashi na aikata aikin kirki mutum kana ganin ya tsere maka duniyar nan sai ka tuna kai akwai kiyama to ni kuma bari in yi za a yi in tsere maka ran tashin kiyama kaga shikenan akwai yadda za mu samu nasara ya yi ka gida mai kyau ya yi ka abin hawa mai kyau ya yi ka kuma mai kyau sai ka tuna kai akwai ran tashin kiyama ni bari in yi kokarin in shiga cikin kofar da wahala shiga cikinta to shine Allah subhanahu wa ta'ala ce dalika khairun wannan shine mahi alheri gare ku wa ahsanu ta'wila kuma shine mahi kyakkyawan makoma gare ku to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya waiga zuwa ga munafikai kaga dai an yi wa'azi da kyau ko ga mumunai can mun yi bayani kusa kan yahudawa da halayensu yanzu sai aka dawo aka kira su kuma zuwa ga sadawo in sun dawo lahiya launi sannan kuma ku wa'anda kuke masu imani na gaskiya to in dai har ku masu imanin gaskiya ne to wa ati'ullaha wa ati'ur rasula ulil amri minkum ko sannan kuma sai aka ba ku kuma wata alama mai nuna cewa ku mutanen kirki ne idan kuka jaya a cikin wani al'amari cikin addinin wannan ko kuma cikin zamantakewar ku ko cikin dukkan wani abu to ku koma zuwa ga Allah aka ce ko da manzon shi to in ka ga mutun yana komawa zuwa ga wannan da ba Allah ba Allah ba shi ko menene shi
alam tara ila alladhina yad'una annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا
وإذا قيل لهم
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا
فكيف إذا أصابتهم مصيبة
بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا
أولئك الذين يعلم الله
ما في قلوبهم
فأعرض
عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا
alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka shin baka duba ba ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wa'anda suke raye cewa tun daga nan alamar ya lalace tun da an ce suna raye cewa amanu bima unzila ilayka suna raye cewa sun yi imani da abin da aka sabkar zuwa gare ka wa ma unzila min qablika, kuma suna raye cewa sun imani da abin da aka saukar gabaninka, amma kuma yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, amma kuma sai ka same su suna san su dora kai hukunci na wani abu wanda ya shahe su zuwa ga tagutu. Wa qad umiru an yakfuru bi, alhali kuma a cikin addinin musulunci nan an umarce su su kafirce ma duk wani abu wanda ba Allah ba. Wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida, bas sani ba shaytan shi yana nan yana san ya batar da su bata wanda yake mai nisa, dama abin da yake so ke. Allah ya ce wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah, idan aka ce musu ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar, matsala ta taso, sai su ce maka atahi wajen wani wanda ba Allah ba a yanke hukunci, a samu hukunci, can ne ake yin adalci. To aka ce musu ku zo zuwa ga Allah da manzon shi, ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar, wa ila rasul, ko kuma ku zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke hukunci cikin abin da ya faru a tsakaninku. Ra'aita al-munafiqin, sai ga munafikan yasudduna anka sududa, suna kangewa daga zuwa gare ka kangewa, sai su dore kiyawa suna yin baya baya. Allah ya ce fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim, to ya za su kasancewa, ya za su tsintakan su idan musiba ta same su saboda abinda hannuwansu suka gabatar na banna. Thumma ja'uka, sannan su zo maka, yahlifuna billahi, suna masu rantsuwa ga Allah da Allah, in aradna illa ihsana wa tawfiqa, sai dole ce maka wallahi ba mani hukumi sai dai kyautatawa da kuma daidaito. Shi yasa muka tai wajen wa'anta mu zo jinka ba ya manzan Allah, ka san wallahi ki bai rasa abinda zai ga maka, sai ya samu wata malaka. Allah ya ce to ka sani ya manzan Allah, ulaiikal ladina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim, wa antan sune wa'anda Allah ya san abin da ke cikin zukatansu. Fa a'rid anhum, ka kauda kai daga gare su, wa izhum, ka musu wa'azi, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, ka gaya musu a cikin zuciyarsu magana mai tasiri. Irin wannan abin kana samun shoyar rabon gado a zuwa ta gidan alƙali a muku rabon gado, wani kawai ya ce shi bai raba sai an tai kotu. Wallahi akwai rabon gado da sai a shekara 30 ba a raba shi ba, mayan ɗaya sun hana, sai an yanke hukunci sai ga kawai ya ɗaukar ƙara. Kuma su abinda suke so suke taushe dukiyar wa'ancan yaran kasa samu, kai wani ƙarshe haka wa ake tafiya ba tare da araba shi saboda ɗaukar ƙara da ake. Dukkan abinda in ya mai ne, duk abinda association islamic za ta yi na yankewa na hukunci, wallahi bai musu ba. In irin jahohinmu ne inda ke da alƙalai na musulunci, duk abinda za su yankewa wallahi za ka samu mutum bai mishi ba, sai an tafi kotu ya ta ɗagawa ya ta ɗagawa ya ta ɗagawa ya ta ɗagawa, ƙarshen al'amari har ya kai ya kasance wasu ma sun mutu ba samu haƙƙinsu. To irin waɗannan mutanen suna shiga cikin wannan aya, suna raye cewa sun yi imani ne da Allah amma ba su san hukuncin Allah a cikin al'amuran rayuwarsu, suna mancewa da cewa wanda ya tara dukiyar nan ya tafi ya bar ta, suna mancewa da haka. Wannan aya malaman tafsiri da yawa daga cikinsu, akwai Ibn Kathir, akwai mai tafsirin, akwai Ar-Razi a cikin tafsirin shi, akwai at-tahrir wa at-tanwir, kai da sauran dai mayyamaye da tawon tafsiri sun kawo wata kissa bisa kan dalilin sauka wannan aya. Zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wani mutum wanda ke rayuwa cewa shi musulmi ne amma munafiki, tunda da yawa daga cikin malaman tafsiri sai suka yi munafiki, suka yi rikici da shi da wani bai yahudi, kuma shi wanda ke cewa shi musulmin ne shi ne bai da gaskiya ba, yahudi ke da gaskiya. Sai bai yahudi ya ce a tai shari'a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga bai yahudi ya yi gaskiya ko bai gaskiya ba, shi kuma wancan mai cewa shi musulmi sai ce a ka a tai wajen shi, a tai wajen Ka'ab bin al-Ashraf shugaban Yahuda, difa ka gani yanzu irin gaba ba kana samun shi mutane suna yin irin na'umma wai a taiwajen shugaban Yahudawa a yi shi musulmin ke ci haka shi kun bai Yahuda yana ci a taiwajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a watar waya sai aka tabbatar da cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka zo wajen shi babu cin hanci da rashawa amma shi kuma wancan Ka'ab bin al-Ashraf idan aka taiwajen shi cin hanci za a bada kuma aka ba shi cin hanci abin da ya ga dama za to sannan wai kai a matsayinka na musulmi in kai musulmi ne na gaskiya din me zaka ce a taiwajen bai Yahuda a shari'a ga annabin ka karshe bai Yahuda yayin rinjaye aka taiwajen annabi sallallahu alaihi wasallam shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke hukunci cewa bai Yahudan ki da gaskiya mahiya malaman tafsiri nan suke tsaya amma cikon ruwaya shine wannan musulmin da yace bai rada hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi bai Yahuda yace to yanzu a taiwaje Abu Bakar Siddiq tunda baka rada hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ta aka ta wajen abokar siddiq shi ma ya yanke hukunci irin hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya san annabi ya yanke hukunci bisa ga wannan munahikin ne yace kun bai yarda ba aka ta wajen umar bin al-khattab yanzu ko da aka wajen umar sai aka danna ta mishi bai Yahuda yace to kaga dai wannan mutun naku ne naku mun ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke hukunci ya ki yace a ta wajen shugaban ni kuma nace a tai wajen shugaban shi kuma da muka tai annabi ya bani gaskiya sallallahu alaihi wasallam sannan kafin mun zo nan mun tai wajen Abu Bakar Siddiq shi ma ya bani gaskiya kuma yace bai yarda ba bai yarda hukuncin annabi bai yarda hukuncin Abu Bakar Siddiq to yanzu shine nace mishi mu zo wajen ka yace haka akai yace haka akai to shi ke yesu umar azu musu da irin wannan abu ko abu rai shiga cikin gida sai hito da adda ta kudu ina yana zuwa ya dace wannan mutum zace shi shine jibril yace mishi yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam umar farraqa bainal haqq wal batil ai umar ya daga ya raba tsakanin gaskiya da ƙarya daga nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi suna ya laqabi na al faruq ke zaka kike ana ce mutum Umar Faruq duka suna guda ne Umarul Faruq ne Al Faruq ne bai rabi ha tsakanin ƙarya da gaskiya ke saka so Umar da irin gaba ya yi kuskure da yayar da aka zo da Umar yace muna hukunci ne wannan ce ba ran dace ka kawai dace shi to haka ne to irin wannan mutanen kana samun su nace muku ba inda zaka ga mu da irin wannan abin sai wajen gado duka akwai masaloli da yawa wanda a ayyata jira alƙali ai komi da komi ya yanke hukunci akan su amma sai ga mutum bai yarraba sai ya tafi kotu yace baka shi bai yarraba hukuncin gina alƙali sai ya tafi kotu ba mu ce baka ka tafi ba amma dai alama ce mai nuna cewa addinin musulunci baka bashi muhimmanci inda ka ba addinin musulunci muhimmanci abinda alƙali zai zo ya ce baka kai kaza kai kaza kai kaza ya kamata a ce ka aikata shi to shi sai Allah ce to wa'annan mutanen in kaga irin wannan mutanen to yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka suna raye cewa ne sun yi imani da abinda aka saukar gare ka ya manzo Allah amma zaka samu su yuriduna an yata haka mu ila ta'u suna kokarin su kai ƙara wajen dagutu mun fasar dagutu can wurin cewa dukkan wani abu wanda aka wuce haddi haddin shi a wajen bibiyar shi ko kuma girmama shi haka kai shi matsayi na Allah shine dagutu haka ibn qayyim ya ambata ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min matbu'in aw ma'budin aw muta'i dukkan wani abu wanda bawa ya wuce iyaka akan girmama shi wannan abun ko dai ya kasance abun bayani ko dai ya kasance abun bauta ne ko kuma ya kasance abun yi ma biyayya ne to ya kuma dagutu ibn qayyim yace to wannan aya in ka kalle ta da kyau yace yana shiga cikin ta dukkan wani mutum wanda zai tsallake kotu ta musulunci ya kai ƙara zuwa wata kotu wadda ba ta musulunci ba matsawa akwai kotun ta musulunci bai kamata ka tsallake ta da ka tsallake ta alama ce mai nuna cewa ba gaskiya kake so to me kake so so kake a samu wani wuri inda za a lauye wa Allah ya wani abu haka kake so koko bi kake so duk mutunan da aya Allah da hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai mishi umhanin komai ba me zai mishi umhanin kaba wanda zai mishi umhanin kuma idan aka ce musu ta'alau idan aka ce musu wa zaqillahu ta'alau idan aka ce musu ku zo zuwa ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar ko kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ayta almunafiqin Allah zai sai kaga munafikan yasudduna anka sududa suna kangewa daga gare ka kangewa a ka ataitan ka ataitan a ina ka ataitan mine ne matsalan a ka ataitan mi kake gudu idan aka je can wuri fa kaifa idza asabatuhum musibatu Allah ce to yaya za su kasancewa idan Allah ya sharabce su ko kuma ya kama su da lahi saboda duk mutumin da ya aikata wani abin da ya sa'a ma Allah akwai barazana Allah ya kama shi ko da lokaci wannan aya tana nuna mu cewa idan ka sa'a ma Allah Allah na iya kama ka ko da lokaci to wannan mutanen Allah na iya kama su kama kaka ya tona musu asiri yanzu shi dai wata aya an dace shi ko to irin shi suna nan da yawa wani irin kamo Allah zai musu idan ya tona musu asiri to lokacin da ya tona musu asiri adoro su suna rance-rance wallahi tallahi ba haka muke nihi ba abinda ka gane nan to ba shine muke nihi ba to me kake nihi shi munafiki kullum abinda yake sai ya kwatanta maka abinda idan nan naka sai gani to ba haka nan bane to ya ne ya to in ba haka nan bane kullum haka suke abinda kake jin nan wallahi ba haka nan bane to kakane to kenan to za su zo maka suna maka rance-rance suna ba da uzuri ai wallahi in aradna illa ihsana wa tawfiqa wallahi mu mun yi nihi kyautatawa a samu adalci to wajen Allah ba adalci ne wajen Allah ba adalci ne me kake gudu ha me kake gudu ya same ka wajen Allah to wannan aya tana nuna mu cewa musiba ta kusa ta same su ko musibar nan mahi girma ita ce al'amarin sa ya bayyana ga musu babu abin da ke da damuwa ga wanda ya san komai kamar asirin sheto na cikin gari a gano munafiki ne shi in dai mutum ya san komai da ne in mutum ya abin komai cikin anguwa barin gari yake sai ya shekaru sai an kadi yara wanda suke kanana wanda ya bari kanana har san girma sun kai manzalan aure sannan zai iya dawo amma yanzu mutane sun sai abun kunya sai zaman su ba ruwan su amma da idan mutun yayi abun kunya barin gari yake to su wajen su idan mutun yayi abun kunya a wancan lokacin bai iya zaman gari kuma wannan abin ya ishe shi ya bata mazura'a shi suna duka baki ɗaya tun farkon ta har ƙarshen ta da an gaya sunan na wannan zura'a sai an jingina ta zuwa gare su zuwa ga wannan mutane babu wanda ya larabawa kabilu wanga dan kaza ne wanga dan kaza ne wanga dan kaza ne da an ambaci sunan to ana gano kai tsaye wace irin martaba da daraja ke gare ku a cikin kwarangar da ke da kai ta sosiya yanayin mutanen da ke da kai kai mataki na nauki ana gano ya ka san da an ce wannan ba Quraishi ne daga Quraishi ne ai dai ka san dai kabila Annabi ce sallallahu alaihi wasallam ko to akwai kabilar Zaida kaga babu ko to haka idan aka gaya wata kabila ana gayanta in ta taba yin abun kumiya in wani nasu ya taba yin abun kumiya to al'amari ya lalace sunanku ya baci sunanku ya baci har abada to shi yasa malamai suka ce yana yiwuwa ya kasance musibar da Allah zai kama su da ita kafircin sai bayyana a kama su dumudu to za ka samu suna ɗan rance-rancen su wanda wannan rantsuwar ba ta unwani Allah ya ce to ka sani ula'ika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim wa'ancan su ne wa'anda Allah ya san abin da ke daga cikin zukatan su wanda yake baka labari su ne munafikan nan fa a'rid anhum ya manzo Allah ka kauda kai daga gare su takka saware su wanda suka zo wa'idhum kamar su wa'azi bisa kan abin da suke aikata wannan munafiki idan munafiki su gano da cewa su an san munafikai ne su wa kullahum kuma ka gaya musu fi anfusihim a cikin kawunan sa qawlan baligha magana mai tasiri ka sa akwai magana da in aka ga maka ita har kai da tashi ba ka mace ta ba sai an hukunta ka ba in dai har ka san kuma wannan magana ita kai ta isa ai na ƙarawu da aka kama shi wanda ya kama shi yace mishi ka san na sani shi kuma yace ka san na bari to irin wannan auzin ya shiga cikin zuciyar mutum wani shi mu nafi kike kawo musani ba kaza kai kaza kai kaza kai kaza wallahi ba haka a dibo kaga wannan abin da kake yi ba hanya ce wacce kike mai ta nan ina ga maka tsakani da kai kamar wannan hanya to shine wasu suka ce wa kullum fi anfusihim qawlan baligha ka same su gehe ka musu wa'azi ka musu nasiha to lokacin da zaka samu mutun gehe in zaka mishi nasiha babu mutane gehe so da mutanen da ke da kwan gehe in kace zaka yi wa mutun nasiha gaban su sai ya kokare ya wanke kanshi ta ko in tsakaninka da shi zaka ce mishi dibo wannan duk wannan magana barta barta ba haka nan bane din na sama haka nan bane abinda da yake shine kaza da kaza da kaza to ne ya kamata mu tsaya abinda muka tare da Allah mu rada shi kusuran da muka yi Allah yihim wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ma babu tambayoyi ko rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban اللهم آمنا في أوطاننا وفي أوطان المسلمين وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين